Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya duk a Jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro, barkamu da sake sada da ku a cikin zauren namu na yau da gobe. Bayan da aka kammala zabe na shugaban kasa a kasar Amerika, sakamako ya fito inda aka samu tsohon shugaban kasa Donald Trump shine ya ci wannan zabe da aka gudanar a ranar 5 ga watan November, wato Talata kenan da ta gabata. A cikin zauren namu na tare ne da Hajiya Hafsat Baba da kuma Muhammad Ibrahim Yaba, wanda zamu tattauna da su akan bayan zabe.
Walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba iye iye
walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba
walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba iye da sunan rabba ji makagin bawa wani makadaci mai ban tabara mai tabewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni warai nawa ya da amci Allah da dawo mun zo babba haka haka
walle walle mana ta dauki kama kariya kai zan roka kaunar manzo ila husa bazan tabe ba
walle walle wana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
na da bayani ya al'umma ko dan saurara.
To masu sauraro, a wancan karan mun tattauna an duba yuwar waye zai ci, menene abubuwan da suke masu ban sha'awa a game da yadda suke gabatar da yakin neman zaben su, mawdu'an da aka gabatar waɗanda suka kawo canji din ko kuma suka bada ƙura'an, duk dai mun tattauna a cikin wancan shirin. To wannan shirin dai zamu tattauna ne akan shi sakamakon zaben, yanda aka gudanar da shi wannan zaben cikin lumana, bayan da misali kila ake ganin sa a nan wuraren ba, yayin da har aka gama bamu ji an ce an yi rabon taliya da su mu'umu basaja, ko kun gani a TV ana ta bada ko umbrella ko kuma ruwan sha a ce to da Allah a dangwala mu, kuma daloli na ta yawo
a bamu gani ba.
Ya zaben ya gudana a yayin da kuka kalla da ko rahotannin da kuka samu a yayin da kuka dinga bibiyan shi wannan zabe da aka gudanar. To bari mu fara da Hajiya. Kin bibi shi wannan zabe da kuma irin gwagwarmayar da aka yi tsakanin zababban shugaban kasa yanzu Donald Trump da kuma ita wanda ta yi fafata kallabi tsakanin rawana wato Kamala Harris wadda take mataimakin shugaban kasan da suke kan mulki a halin yanzu.
Gaskiya mun kalla kuma mun ga abun ban sha'awa, mun ga darussuka da yawa, kuma mun ga yanda abubuwa suka gudana da yanda duk bayan sun gama ranar su ta karshe ta tabbatar da cewa suna ta kokari su fito da mutane a yi zabe, da kuma yanda kowa ya koma yana dakon jiran me zai kasance. To wannan gaskiya ya ba mu sha'awa kwarai da gaske, kuma kamar yanda ya nace mun fahimci darussuka da yawa. Kuma a wannan zaben, kamar yanda kika faɗa, mu ba mu ga wata taliya ba, ba mu ga wasu an kebe su riɗe ana ba su 500 ko 2000 su sai su dangwale ƙuri'a ba. Kai hatta ma waɗansu ma sati biyu sati uku ma kafin a yi zaben aka ce suna ma ba ma sai sun fito sun bilayi ba, suna iya aikawa da abun nan
shi
ta wasiƙa ta gidan waya, yau wasu je su kada ƙuri'arsu su koma gidansu su yi zaman su saboda kila ko layin cinkoso da sauransu. So shi ma kin san wannan babban muhimmin abu ne, kuma ba sai wani ya tsaya akan ka ba, wallahi ga ina ne ka jefa ko kuma yaya akai. Sannan kuma abin da ya ƙara ƙarfafa min abubuwan da na kalla shine yanda suka fito suka yakin zabe, kowanne ba wanda ya kwanta ya huta a cikin su. Kuma kada ki manta ita Kamla, abin da zan ce ya kamata a ce kamar ta samu wajen kila kusan shekara tana bin tana yin wannan yakin neman zabe. To amma kuma kin san a yanda ta zo, saboda shi shugaban kasa Biden din ba zai iya ba, sai da kuma aka ga ba zai iya ba, kuma ya ga cewa dole ya sauka din kwararren lokaci kuma ya sauka, amma ta yi kokari cikin wata uku kiga irin ƙuri'un da ta samu. Amma kada ki manta shi kaman shi wanda aka zaba yanzu Donald Trump, kinga yayi shekara hudu yana mulki, saboda haka akwai abubuwa da yawa da ya fahimta. Sannan yazo yayi shekara hudu baya kan mulki, amma kuma duk da haka nan bai huta ba, yana bibiyar yanda zai iya sake koma kafin Allah yazo yanzu zai sake dawo da shi domin ya koma. So saboda haka darasi ne wanda ya kamata a ce duka ko ina ma ba ma a nan Najeriya ba, duka Afirka dai mun koya.
To Ibrahim Yaba, abubuwan da yake na ban sha'awa shine ɗaya daga ciki kan shine kasancewa shi wannan wanda yake zababban shugaban kasa da aka samu yanzu wato Donald Trump ya taba zama shugaban kasa a Amerika, wanda aka sha gwagwarmaya da shi ya shiga kotu, aka ma yi tunanin kila za a iya hana shi sake yin takara a kasar, amma a ƙarshe dai gashi ya samu dama kuma ya takaran har ya samu nasara. A cikin irin abubuwan da mukan samu a Najeriya shine lokacin da aka zabi zaka ga ba kasafai ake samun wanda aka kayar ya yarda da cewa an kayar da shi ba ya karbi kaddara. Shin kana gana wannan zaben da aka yi tsakanin ita Kamala Harris da Donald Trump ita din ta ba da kai buriya hau?
Ne gaskiya ne, kamar yadda Hajiya ta yi bayani ne, gaskiya dole ne akwai darussa da ya kamata ya kasance cewa a koya a yanda ya kasance cewa suka gudanar da zabukansu. Na saurari kalamin da ta yi jawabin ta kenan na yadda cewa an kada ta, inda a cikin jawabin cikin murmushi ma take su magoya bayan ta jawabi akan cewa an kada ta, ta sun kuma yadda da sakamakon wannan zaɓe da ya kasance cewa mutane suka yi. Sai dai ko wani abu take so a sani shine ba wai sun yadda cewa shi ko shi ne ko ya fi su karɓuwa ba ne wajen jama'a, a'a sun yi imani ne kuma sun amince da dokan tsarin wato constitution ɗin ƙasar su, don haka wannan abun shi ne kai kasance cewa suka amince ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sannan kuma take bayani cewa za ta ci gaba da gwagwarmaya na kare haƙƙin su mutane marasa ƙarfi a garin, duk da cewa ba ita aka zaɓa da sauransu ba. Wannan yana nuna miki a yayin da na saurare ta hakikanin gaskiya har take shi ba shi kanshi ma shugaba Trump ɗin da aka zaɓa shawara ya zama shugaba na kowa da kowa a ƙasar. To wannan abin a lokacin na saurare ta sai tana da abin da ke faruwa a nan. Mu a duk lokacin da ya kasance cewa aka ce an yi zaɓe, abin da za ka fara ji kawai shi ne za a je kotu. Za ka fara ji amma ba in ma ke ba a yi ƙone-ƙone ba. In ba a je gidan wancan an kai mai hari ba, in ba a kai mai wancan an magoya bayan hari ba, in kuma ba wannan shi da za ka ji sai ka ji an fara magana zuwa kotu daga tribunal, sai a ce an je kotu daga kotu, sai a ce an je supreme. Duk wannan sai ka ɗibo wajen kusan shekara ɗaya Allah ta gubar mai a kotu. Wannan abin kuma yana hana shi wanda ya kasance cewa ya samu nasara a Najeriya ke
nan zuwa
ya aiki, domin tunanin duk abin da yake yana tunani kuma me zai biyo baya a wannan zaɓe. Mun ga abin da ya faru a wasu jihohi inda ya kasance cewa aka soke waɗannan zaɓuka nasu bayan shekara ɗaya a nan Najeriya. To irin wannan abin da ya kamata ƴan siyasarmu ya kasance cewa su mai da hankali kuma su koya, su kullum su dinga saka ƙasa a gaba a maimakon ra'ayinsu. In aka ce ba kai aka zaɓa ba, to kai haƙuri shekara huɗu ne kawai, kamar yadda Hajiya ta bayyana ta da farko, bayan shi Trump ɗin ya faɗi zaɓen bai zauna ba duk da ƙalubale da ya dinga fuskanta na kai shi kotu da waye, amma duk da aka sai da ya nema ya san yanda aka yi sake dawowa ya zama, kuma ba wani abu ba ne ya ji ya nemi ƙura ne da goyon bayan al'ummarsa kuma al'ummar nan wanda ya kasance cewa a yanzu abin da ake magana a manzansa na zaɓen shugaban Amurka na 47 ana magana cewa a karo na farko a tarihi da ya bari shi bayan kasancewar shi tsoho wanda ya kasance cewa shekara 1978 sannan kuma wanda ya kasance cewa ya soka mana bayan shekara hudu ya sake aka sake zaɓen shi sake dawo sannan kuma shi ne a karo na farko da ya samu ƙuri'u na Collectoral College ake magana din nan a lokaci ɗaya wanda ya fi samun mafi yawan ƙuri'a sannan kuma ya fi samun mai yawan ƙuri'a na popular vote wanda mutane gari ne to wannan ya nuna cewa mutane ne ma kuma mutane su zai kasance cewa suna ra'ayin shi kanci ta duk da cewa akwai wasu abubuwa wanda kila cikin tafiyar zamu yi magana akan abubuwan da ya kasance cewa aka duba kamar misali goyon bayan musulmai da kuma baƙaƙe da ƴan latino wanda suke kasan wanda ba
su da yake su ƴan haure din ne kuma yana
kokarin
ya ga ma ya kare su daga shigowa ƙasar
ba su da zabi ya kasantuwan abubuwan da suke zargin ita ya jami'ar demokrat ta yi musu a shekaru in Biden wannan abin yana ɗaya daga cikin misali abin da yake faruwa a Gaza kusan kashi 40 ne da wajen hudu da biyar ɗan latino din ma'ana wa'inda ma da sauran wa'inda ma wanda suka zaɓi shi Trump
wanda ba
ainihin 'yan ƙasa ba ba a taɓa samun haka ba a tarihin America duk da sun san cewa shi Trump din ba wai shi ne wai mafi soyuwa ba a wajen su to amma kuma ba kuma sun yi dawai da wasu daga cikin abubuwan da ke soyayya din ba ne to amma ba su da zaɓi illa kawai su nuna ma ita Democrat ma'ana ba amma ita Kamala din ba Democrat din da kuma Joe Biden abin da ya kasance cewa suka yi cewa ga ɓacin ransu kuma ga kuma a inda ƙasar da yake tafiya ga shi an yi amfani da ƙuri'ar su kuma sun samu nasara abin da suke so.
To bari in juyo ga Hajiya matsayin ki na mace na san ƙungiyoyin mata a ina a duniya sun dan shiri masu an koma kila sun ce bari su yi masu gwagwaro saboda kila ana tunanin Kamala Harris ce za ta samu wannan nasara saboda ku yi an koku fara shagali to kuma ga yanda abu ya kasance shi kina ganin duk da yake kuma an san cewa kowane ƙasa an fi samun mata masu su ne suke fi son jefa ƙuri'a to amma ga wannan karan macen ta fito kuma bata samu wanda kina ganin aka samu daga wurin bangaren matan ba su fito sun yi ba ko kuwa a'a maza ne suka fi su yawa
a'a
fi sa ba ta samu ƙuri'ar da ake bukata din ba
to ni ina ganin kaman ta samu soyayya jama'ar ta sun fito kuma jama'a sun fito kuma sun gwada mata kauna amma kamar yadda na faɗa miki daga farko kin san kamata ya ce da Biden ya ga cewa ba zai iya ba to da ya sauka da wuri saboda a bata sarari amma ki duba ki gani a cikin wata uku abubuwan da ta samu ta yi ki duba ki ga a cikin wata uku kashi nawa ta samu na waɗanda suka jefa mata ƙuri'a ko su wannan popular vote din wajen 200 da wani abu ta samu a cikin wata uku sannan kuma ki duba ki ga irin yaƙin neman zaben da ta yi da kuma waɗanda suka mara mata baya a cikin wata uku kuma kada ki manta ita fa ba baturiya bace shi ma wannan ana kallon shi saboda ana ganin ita ma ba kuwa ce kin gani ba kamar lokacin da ita Hillary Clinton ta zo ba kin gani so duk irin waɗannan abubuwan kuma sannan mutane dole da yake ita ce mataimakin shugaban ƙasa akwai wasu hukunci da ba za ta iya zartarwa ba sai shi shugaban ƙasar ne zai zartar saboda haka yaƙe-yaƙen nan da ake akwai tana da tarnaki akan irin abubuwan da za ta yi amma zuciyarta tana tare da su saboda ba macen da za ta ga ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana kashe yara da sauransu sannan kuma inda a ce ita ce shugaban ƙasar ina ganin da ba za ta yadda ai haka nan din ba
daga ƙarshe dan saboda mun riga an abu ya riga ya faru muna da sabon shugaban ƙasa yanzu a Amurka wato a Donald Trump wanda ce ya dawo ne kan kujerarsa da ya bari shekara hudu da suka wuce wanda fata muke da shi ga wannan shugabancin kuma musamman ga kasashen Afrika wanda amfani zamu iya samu daga shi wannan shugabanci na Donald Trump duba da kila yanda aka yi wancan karan ko wani abu muka samu daga shugabancinsa da kuma yanzu wayansu irin tsare-tsare kuke ganin ya shimfiɗa wanda zai iya shafan mu
eh to kin duba shi ko a wancan lokacin da ya kasance cewa mulki bai wani mai da hankali wajen sauran kasashen waje akan yaya suke ba yana da wannan ko ince na kasu a wannan bangaren shi fa a kullun tunanin su kai America mutanen sa kai yake tunani bai cika in kin duba ai ko a wancan lokacin ya samu sabani ra'ayi da su da ƴan NATO din da kasashen NATO din ya in an zo wayansu abubuwa
ma ya ce bai san tsoma baki akan abin da ba na kasar sa
sannan kuma wannan yanzu magana da ake wannan yakin da ake a Ukraine din ya ga nuna cewa shi da ya haufa ba bata lokaci kawai zai kawo ƙarshen wannan yaki kuma tun kafin mai an san cewa yana kokari yana sukan yanayin yanda yake gina ake bada kudade ake bada kudade don cigaba da yaki saboda haka shi gaba kasa shi ina su Najeriya sauransu babu wani abu da zasu iya illa kawai dai kawai su ya kasance cewa a cigaba da mu'amala na diplomasiya da kuma idan akwai bukatar ne maybe ku goyon bayan shi akan wasu abubuwa kila ba mamaki a nema ya kasance cewa a kira lumban manci ba akwai kalamin da yi akan Najeriya a lokacin wancan lokacin da ake ta kashe-kashe yi ne ki nuna cewa kamar Allah kashe wasu mutane akan wasu ƴan addini akan wasu addini a Najeriya ma kan shi
yana can. Saboda kila
fahimtar da aka ba shi. Shi ba mutum bane wanda za a ce wai kira sauran wasu kasashe ko za su mai da hankali ko suna tunanin kila ba mamaki ya kasance cewa wai a kamar ko zai musu shi
ko kasalanda
ko kasalanda a cikin saboda mun ba wannan ba shine matsalar shi ba yana abun da yake abun da babban ko a cikin point din da yake magana cewa shi idan an zabe shi shine magana koran baki wayan da yake ganin cewa ba
yana
ba magana bunkasa tattalin arzikin kasa wayannan su ne babban abun da shi yake gaban shi ba ma magana ko yakin Gaza da wani wannan ba duk da an san cewa goyen bayan shi daga Isra'ila tana nan shi ma ba wani
wanda mai to wani fata muke da shi da misali kila wannan karan da akwai wani canji da kake
fatan kawai shine gaskiya duk yin zai ya kasance cewa kila idan yanzu an ce Allah ganin kaman zai zo da sababbin masu ba shawara a wannan gwamnati fiye da wanda mun wasu daga cikin wanda suka yi aiki da shawarci sun masu ki ma sake dawowar shi so ba sa tare da shi to Allah ganin kila ba mamaki Allah ya sa ya kasance cewa ya duba ya ga musamman yaƙin nan na Gaza ga Afirka kuma babban zai ko shi ne kawai dai mu dai mu ci gaba da ya kasance cewa in an je majalisa ɗinkin duniya akan wani abu da ake bukata ko wani tattalin arziki da zai buƙasa namu da sauransu to ya dan maida hankali don a waye gaskiya bai maida hankali ga Afirka ba Allah ta nani kila don ban iya tunawa in ma akwai wata ƙasa da ya ziyarta a Afirka a wasu shekaru hudu ci da ya wancan kaza to da haka muna fata kila wannan karin ba mamaki a samu wanda zasu ba shawara cewa mai da hankalin shi a gaba domin Afirka na buƙatar goyon bayan ƙasar idan Amerika da mu samu buƙatar tattalin arziki da sauransu.
Hajiya to abun da muke fatan mu gani shine kaman yanda aka ce Najeriya suna neman kujera ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya kuma wannan karan mun ji cewa Biden ma yayi magana da shi shugaban ƙasa Tinubu to saboda haka muna fata cewa wannan magana za ta dore saboda Najeriya ta samu ita ma wannan wakilci din sannan kuma muna fata cewa irin taimakawa da America take yi tallafi da take yi ko da yake mun ji kamar ya ce yana son ya rage ko ya soke amma muna fata cewa zai ci gaba da bada wannan tallafin ta sha'anin ilimi ta sha'anin lafiya ta sha'anin kuma tsaro da sauransu to muna fata cewa ya taimaka ya ci gaba da yin abin da ya kamata ba mu kanmu kadai Najeriya ba duka Afirka gaba daya.
Madalla to binda bata yi sallama da mu ba tukunna mako daya gabanin zaben Amurka na bana alƙaluma sun nuna cewa ana kankan tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasar wato zababban shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasar na yanzu mai barin gado Kamala Harris to sai dai kuma Trump ya yi nasara da rata mai yawa a bangarori daban-daban inda ya yi nasara a jihohin raba gardama masu tasiri ga sakamakon zaɓukan shugaban ƙasa a Amurka. Bisa alƙaluman kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Trump ya samu ƙuri'un magoya bayansa, sannan kuma ya yi nasarar samun ƙarin wasu ƙuri'un mutanen da bisa al'ada jam'iyyar Democrats ke zaɓa, wanda suka haɗa da maza baƙaƙen fata, maza 'yan Latino, da matasa masu jini a jika. Trump wanda ake tuhuma da aikata laifuka 34 don ba da bayanan ƙarya a kan kasuwancinsa a watan Mayu. Yanzu yana shirin zama ɗan takarar shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar Republican na farko da ya yi nasarar samun mafi rinjayen ƙuri'un jama'a a cikin shekaru 20.
Kujerar mulki ta yi kama da kujerar aski a magirma. Idan yawa kai ne goma wannan ka take ɗorawa ya magirma. Dafin maya mulki ya fi gaba da dafi na maciziya in an duwa. Sanin maya mulki ya fi sanin masana latafiya ba karyawa. Burin maya mulki ya wuce duk talakawa buri in an duwa. Halakar maya mulki ta fi gaban halakar 'yan duba ba sharriwa. Mu duba a kan mu biyewa a ganzocinmu ba riba ba. godon maya mulki ya fa kama da godon wata sa'a in an duba kujerar mulki ba maraba da kujerar askiye ya mai girma
Madalla. To yanzu kuma za mu je ga tattaunawar da Binta ta yi da Bashir Gentile, masani kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a game da zaben shugaban kasar na Amurka wanda ya yi fashin baki akan mahimman batutuwan da suka yi tasiri a zaben na bana. Ga abin da yake cewa.
Gaskiyar abin da ake ciki shine ba a taɓa samun kalubale a shekara 200 na zaben Amurka shugaban kasar Amurka a inda wasu suke raɗin wannan ba tsakanin Kamala Harris mataimakin shugaban kasar Amurka a takarar Democrat da kuma Donald Trump tsohon shugaban kasar Amurka ɗan jam'iyyar Republican. Na farko dai akwai Rod of Swing State wasu jihohi guda 7 waɗanda ana ganin mutum idan akalla ya samu guda 4 daga ciki ko 5 zai iya zama shugaban kasar Amurka kamar irin su Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin da Nevada. Zaben Amurka ba yawan kuri'u ne ke sake zaben shugaban kasa ba, a'a yawan wasu kuri'u ne na wasu mutane fitattu da ake kira Electoral College guda 538. To akalla idan mutum ya sami 270 ya zama shugaban kasa, saboda haka wannan jihohi suna ba da irin gudunmuwa akan haka. Na biyu shine party structure, wato stronghold na kotu jam'iyya, wato kotu jam'iyya a kotu jihohi da wato wannan al'ada nasu ne kowa zai yi kokarin kar a kwace masa wanda yana ganin samun su shi ma zai taimaka masa. Misali kamar Republican kaga kamar Texas da Florida wannan jihohin su ne, kamar su Democrat California da New York wa'annan jihohin su ne wannan ma zai taimaka. Abu na uku shine endorsement na celebrities, wasu goyen bayan wasu fitattun mutane da suke a rayuwar kasar Amurka, ko gansu yan wasan kwaikwayo ne ko jaruman Kanye West ko kuma yan wasan balli ko yan wasan basket ko kuma wasu mawaka, wannan yana zai taimaka kwarai a wannan. Kuma shi Donald Trump da Kamala Harris ko ne akwai wanda ke goyen bayansa? Misali kamar Kamala Harris, Malon X ya goyi baya, ina goyen bayanta, Cardi B yana goyen bayanta, Ricky Martin yana goyen bayanta, haka shi kuma Donald Trump, Elon Musk wannan fitaccen mai kudin duniya yana goyen bayansa, da Acid Rock fitaccen jarumin nan na Kanye West da kuma Amber Rose suna goyen bayansa. Na hudu shine zabar mataimaki wanda zai taimaka ko ne a cikin su.
Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, za mu leƙa ɓangaren kwalama.
To bari mu shiga madafa. Fatima, me za a sarrafa wa masu sauraro?
To abincinmu ne na zamanin yanzu, amma dai a Hausance zan iya ba shi suna wainan makaroni.
To Fatima, to daga me muke buƙata tun da yau har waina za a yi ta makaroni?
To muna buƙatar makaroni shi karan kanta da su kayan miya, atarugu, tattasai, albasa, sai kuma su karas, su green peas da green pepper, duk kana iya sawa. Sai kuma muna buƙatan kwai da kuma sinadarin ɗanɗano da gishiri har da sinadarin ƙamshi, duka don kawai don yayi daɗi a baki. Sai kuma a gefe za mu samu kabeji wanda za a yi sauce ɗin shi. In kuma baka da shi kana iya haɗawa ka yi da nama ko kuma kaza, duk wanda kake so kana ɗan dangwalawa kana cin da wainan.
To mu je zuwa ya sai a samu wannan shi waina.
To da farko in ka samu makaronin ka, ka dafa. In ya dahu ka bar ya
dafa zalla kawai. Ka dan sa gishiri.
Amma ka bar ya dahu da yawa saboda zaka zo ka soya shi.
To.
To in ka samu ka ya dahu ka tsane shi, sai
ki yanka karas ɗinki da green peas ɗinki, sai ki tafasa su, ki sa su, idan suka tafasu sai ki sauke abin ki, ki tsami, ki dan sa, amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai.
Sai ka samu wannan kayan miyan nan naka. To shi kayan miyan zaka iya jajjagawa ko kai blending ka niƙa shi ko kuma ka yayyanka.
To wato dai ba dai a san yadda ya zama ruwa-ruwa ya laushi.
Kai yayi ruwa-ruwa ya dan yi dry-dry kenan.
Ya dan yi kauri-kauri kuma ana sa dinga ganin idanuwan
su. Yawwa, So daga nan kuma sai ka samu ƙwanka. In kamar makaroni ɗaya kake dafawa zaka iya sa kamar ƙwai uku ko hudu yanda dai zai yi ya kama sai ka samu shi ma flawan kadan ka aje a gefe bayan haka nan sai ka zo ka gama jajjaga kayan miyan ka sai ka zuba shi ka hada shi a macaroni ka bayan nan sai shi ma ka dauko kwanda ka buga sai ka zuba shi ma sai ka jujjuya komai da macaroni da komai ya hadu da sinadarin dandanan komai ka zuba shi ya hadu sai daga nan zaka iya zuba flawan ka kana iya kwaba flawan da ruwa kadan dan ya danyi kauri
to wato da kina nufin bayan shi wannan macaroni da aka na dafa na tsane shi amma ya dafa wanda za a iya ci amma dai ba kai ya taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wannan kayan jajjage shi ma na hada na tattasai attaruguna da albasa na zuzzuga shi yanda dai za a iya ganin sa shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan macaroni sannan kuma shi kwai shi ma in buga shi dai kara watsa a ciki sai in kwaba to sai kuma to sanan da noko shi ba a bukatar sa a wannan matakin
ana bukata ma dan dandano na ai dole ya fito da dandanan da kake so dan yayi dadi a baki to kana iya sa su seasonings din ka su gishiri da yanda je kawai
su dan kore koren nan da ana sa
ana sawa abinda dai zaka iya dai
wanda kake so kace
kuma duk kana iya sawa amma jinjan ne duka koma menene yanda kake son dandanan abin ka haka nan zaka
to sai in kwaba su in jujjuya su hade jiki to kuma ga fulawa da ma kin ce in dan ko in sa mata ruwa ko dan yi haka da
ka barbada shi
a hankali na san ba zai
dan ya hadu
ba zai guda ba
to daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne so muna buƙatar tanda uwar gida ka ki samu tandan ki mai tsafta wanda za ki sa a wuta ya danyi zafi daga nan sai ki dan diga in kina iya amfani da butter kina iya amfani da shi amma dai gaskiya goma kai amfani da man gyada sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka kana kwasowa
nan wato a sa dai mai kamar yana ke sa man za a yi waina
haka nan ne in ka kwaso shi sai ka zuba shi a
shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kamfato shi a ludayi
sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kadan sai ki zo ki bude ki juya dan shi ma dayan wurin ya soyu to haka nan zaki yi shi
sai in yi kwashi
wallahi ki shi kwashi da dadi kuma
to Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da suga ne ko ka ci shi da miya to shi wannan wainan da miya a koko haka nan kawai ake ci shi koko ana masa miya
a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce din kaza ko na nama
kana yi kana ci yawwa wanda kayan ciki ko na
duk wanda ka samu hajiya
a wannan lokacin
sosai sa'ai za a dan ko da buka samu nama ba a hada da cabbage cabbage dai kaka dan samu ka yayyanka shi da kyau shi ma sai ka zo ka yi sauce din shi
to ya za a yi sauce din shi ya zama sauce din
in ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan ɗinka sai ka zuba ka dan soya shi kadan to bayan ya soyu sai ka zuba cabbage in ka gama ka zuba kabejin ka zaka iya sa sinadarin dandano da su gishiri
to wato sai ka sa maka kabeji sannan zaka sa
dan ya kama to wannan kayan lambu da kika tafasa a baya sai ki dako su sai ki zuba a sauce din kabejin ki yanda zai kara kayata miyar taki in baka son shi da ruwa sosai zaka dan iya rufewa yayi steaming sai ka bude to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya hadu ba zai samu ruwa ba amma in kana so da ruwa ka dan kara ruwa kadan dan ya dan yi romo haka to haka nan shikenan ka gama da sauce din ka
to kuma dama da nama ne ko da kaza dama ka tafaso ta gyara ta sai ka afa a ciki
to ka hada da shi
baka lafiya cikin lafiya makaruna an samu promotion
lalaikam
to a ci lafiya
insha Allah
masu sauraro iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a wannan rana Allah ya ba mu alherin sa
madalla a gaida binta a tawagar ta masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'az ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai, hutu ƙarshen mako lafiya.